إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cigaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka, makarantar Ibn Taymiyyah. Yau karatunmu ɓangaren Mastalahul Hadith ne, wanda muna karatu cikin littafin Manzumatul Baiquniya, wallafar shehu malami Umar ko kuma Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wanda yau muna ranar Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 28 ga watan Zulhijja, hijira 1440, wanda ya daidai da ranar 29 ga watan 8 2019 miladiya. A darasinmu na ƙarshe, idan ba manta ba, muna cikin baiti na 18 wanda mun karanta wani ɓangare nasa, amma akwai wani ɓangare da ba mu ƙarasa ba, da yake muna bayani akan kowane nau'i na hadisi a yi sharhi. To sai ya zama baitin ya ƙunshi nau'ukan hadisai guda biyu, shine al-hadis wanda yake al-mu'dal da kuma mudallas, wanda yake wal-mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. To wannan baiti mun karanta bangare na farko, wanda shine wal-mu'dalu saqitu min husnani, da mun san menene hadisi mu'dal a darasin da ya gabata. Da haka yau za mu karanta ɓangare na baiti na biyu, wanda ya ce wa ma'ata mudallasan naw'ani. Wannan shi ne cigaban karatunmu. Yanan cigaban karatunmu na yau shi ne wa ma'ata mudallasan naw'ani. Al-awwalu al-isqatu lish-shaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Was-sani la yusbituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Wannan baitutuka su ne wanda za mu yi sharhi gurgurdan abin da ya sawwaka insha Allah a wannan lokaci namu mai albarka. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Da malin ya ce wa ma'ata mudallasan naw'ani, faɗinsa wa ma'ata mudallasan naw'ani, wannan shi zai kai mu zuwa kaso na 20 daidai daga cikin kashe-kashen hadisai da malin ya kawo mana a cikin wannan manzuma. Wannan shine kaso na hadisi na 20. A baya mun ambaci hadisai kusan guda 19, nau'ukan hadisi ko kashe-kashen hadisi daban-daban guda 19 a cikin karatuka da suka gabata, wanda ba sai mun maimaita ba ko maimaitawa zai tsau, tun daga hadisi sahihi al-hasan as-sahih al-hasan ad-da'if al-marfu al-maqtu' al-musnad al-muttasil al-musalsal al-aziz al-mashhur mu'an'an mubham al-ali an-nazil mawquf, sannan muka karanta mursal gharib mursal da kuma gharib, sannan muka karanta munqati', sannan muka zo muka karanta mu'dal. Sune guda 19. Da haka yau zamu karanta nau'i ko in ce kaso na 20, wanda shine me al-hadith al-mudallas. Da yace mudallasan, wannan lafazi na mudallasan da yazo a cikin babin hal ne na fa'ilin ata. Fi'ilin ata yana da fa'ili wanda damiri na mustatir. To wannan mudallasan din hal ne nashi. Lafazin naw'ani shi kuma khabar ne na mubtada. Ma din nan kuma ismu mawsul ne bi ma'ana alladhi. Sai ya zama ma'anansa wallazi ata mudallasan naw'ani. Shi kuma hadisin da ya zo a matsayin mudallas nau'i biyu ne. To me ma'anan mudallas? Lafazan al-mudallas kalma ce da aka karɓo ta daga at-tadlis, sannan asalinta daga ad-dulsatu ne. Dulsa kuma shi ne az-zulma. Zulma shi ne duhun dare, amma duhu wanda yake haɗe da haske, ba duhu gaba ɗaya ba, sannan kuma ba haske sosai ba, in haske ne kana ganin komai tar, in kuma duhu ne baka ganin komai dip. To shi wannan sai ya zama ba duhu ba kuma ba haske ba, tsakanin haske wanda yake cakuɗe da duhu, ta yadda baka gane abu sai ka tsaya ka yi la'akari sosai. Shi ne ma'anan asalin kalmar ad-dulsa. To anan kamar marawaicin hadisin ya yi ƙoƙarin ya ɓoye aibin hadisin ne da kuma rauninsa ta hanyar tadlisi. Lokacin da ya yi tadlisi, za mu zo mu ji me ya yi tadlisin. To lokacin da ya yi tadlisi, kamar ya yi ƙoƙarin ya ga ya ɓoye aibin hadisin ne, ko ya ɓoye wani rauninsa, ko wani aibi, ko wata illa da take tare da shi. To sai ya kawo shi da wani salo wanda ake kiran shi da suna mudallas. Kenan wannan tadlisin da ya yi shi ne domin ya ɓoye wani aibi da yake tare da hadisin. To shi yasa sai aka kira hadisin da suna mai mudallas, saboda marwacin hadisin ya yi ƙoƙari ya ɗan ɓoye wasu abubuwa da suke tare da shi. An gane? A babi na fiqhu, wannan kalma ta tadlisi akwai ta a babi na fiqhu ɓangaren cinikayya. Shi ne lokacin da mutum zai saida wata hajarsa sai ya ɓoye aibinta, sai ya bayyana ta da wata sifa da za a ganta a matsayin mai kyau, wanda sai ka duba da kyau sai ka ga ashe ba mai kyau ba ce, amma in ka kalla da ido haka sai ka ga mai kyau ce, amma sai ka bincika can ciki sai ka ga akwai matsala. To wannan ababin kasuwanci shi ma ana kiransa tadlisi. Kamar mutumin da zai tara nono a cikin hantsar dabbarsa a ki tatsewa don ana so za a saida ta, sai nonon ya taru sai a kai ta kasuwa, domin in ka gani ka ɗauka cewa dabba ce mai nono, kaga sai ka saye ta a ruwan dabba mai nono, sai ka zo ka tatse wanda sai ka ga nonon kuma ya ki zuwa, daman tara shi a kai. Ko kuma kana da mota sai ka yi mata fancir mai kyau, a yi tole, sannan a je kwantar ɗinta, injin ta a maido shi gudun da ya yi na kilomita 87,000 a maido shi kilomita 10,000, sai ka ga kamar sabuwar mota ce, ba a yi amfani da ita ba sosai, alhali kuma tsohuwar mota ce, ta sha fenci ne kawai. Ko gida a yi masa fencir sabo, in ka gani sai ka ɗauka sabon gida ne, sai ka saye shi a zuwan sabon gida, alhali kuma tsohon gida ne. To duk wannan tadlisi ne a babi na me, a babi na fiqhu, wanda duka wannan haramun ne tadlisi. Amma tadlisi a babin hadisi yana kasuwa gida biyu, kamar yadda malam ya kasa su anan. Gida nawa? Yana kasuwa gida biyu, wasu malamai sun kai shi gida uku ma, sun kai shi gida uku, wanda suka ƙara da tadlisul taswiya, wanda guda biyun da malam zai kawo mana anan akwai tadlisul isnad, akwai kuma tadlisul shuyukh, wanda su ne guda biyu wanda malam zai kawo anan. To wasu sun ƙara na uku tadlisul taswiya, wasu ma sun ƙara na biyar da na hudu da na biyar, sun ƙara tadlisul qat'i da kuma tadlisul atfi. To duka in akwai lokaci za mu zo mu ji bayani a taƙaice akan waɗannan kashe-kashe na tadlisi insha Allah. To kaso na farko shi ne malam ya ambace shi da suna al-awwalu al-isqatu lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an, yace al-awwalu na farko al-isqatu lish-shaykh, akwai tadlisi wanda mutum zai share shehunsa, ma'ana zai shafe malamin sa, ba zai ambace shi ba. Wa an yanqula amman fawqahu, sai ya nakalto hadisin daga wanda yake sama da malaminsa, bi an, amma sai ya amfani da lafazin an wa an, ko ya amfani da lafazin anna, ko an ko anna, kamar ya ce an fulanin, abin nan ya tsaya, kamar ya amfani da lafazin an fulanin an fulanin, an gane? Ko kuma ya amfani da lafazin anna fulanan qala, wannan an din ta ƙarshe anna ce, larura waƙe ce ta sa aka ɗaure ta, an gane? Kenan wa an yanqula amman fawqahu bi an wa anna, amma in aka ce anna kaga ba zai tafi da tsarin baitin yanda ake so ba, shi yasa aka ɗaure ta, amma asalinta anna ne, dan ba za ka ruwaito hadisi da siga ta an tare da alif ba, ka ce an fulanin baiwa, sai dai anna fulanin qala, ko ka ce an wadda take dauke da ainun da kuma nunun, tana cikin huruful jarri, ce an wani daga wani, ko ka ce anna fulan, tabbas lallai ta zama harfu taukidin ce, anna fulanan lallai wani, anna fulanan qala lallai wani ya ce kaza, amma ba inda za a yi ka ce an fulanan qala baiwa, an gane? Shi yasa wannan tabiyun anna ce, laruran wake ce ta sa aka daure ta wa an yankula amman fawqahu bi an wa an ay bi an wa anna kun gane to wannan tadlisi wanda muka ambata shi ake kira tadlisul isnad tadlisi na isnadi shine mutun ya share malamin da ya rawaito hadisi daga gare shi sai ya rawaito hadisin daga wanda yake sama da shi amma sai ya amfani da wani lafazi wata siga wanda zahirin abin in ka gani sai kaga hadisin kamar muttasil ne kamar hadisi ne muttasil to amma kuma hadisin ba muttasil bane domin ya share malamin sa ya share wanda yaji hadisin daga gare shi amma anan malamai suna sa sharadi da sharadin shi wanda zai yi wannan tadlisin ya zama yayi zamani daya da malamin nan da yayi ruwaya daga gare shi sun yi zamani guda in ba haka ba a kiran shi da suna tadlisi domin sai zama duka malaman biyu yayi lokaci da su amma ya karba a wajen wannan malamin ba a wajen wancan ba amma shi wannan da ya karba a wajen sa shi kuma ya karba a wajen wancan to yanzu in ya ambaci wannan shi wannan mai rauni ne ko kuma yana da wata illa ko wani dalili to sai ya ki ambatan sa sai ya ambaci malami na sama da shi amma kuma sun yi zamani daya to zamanin da suka yi daya in ka gani sai ka dauka cewa a wajen sa ya karbi hadisi sai ka dauka a wajen sa kai tsaye ya karba alhali ba a wajen sa ya karba ba akwai wanda ya karba daga wajen sa amma shi mai rauni ne kun gane ko kuma wata illa dai wanda za ta sa ya share shi ya ambaci na gaba da shi shi yasa malamai suka ce da sharadi ya zama wannan malamin da zai ambata sun yi zamani daya da shi to wannan shine alal mashhur shine abin da yafi shahara sifa ta tadlisul isnad shine sifa wadda tafi shahara amma akwai wadda take muqabilinta wanda su suke ganin wato akwai nau'i na tadlisi ko kuma tadlisi ne mutumin da zai ruwaito hadisi daga wanda bai ji daga gare shi ba amma sai ya amfani da lafazi wanda ba sarihi ba wajen cewa ya ji din suka ce koda bai zamani da shi ba indai mutum zai ruwaito hadisi daga wajen wani malami amma ya kawo shi da wata siga wadda zaka ga kamar daga gare shi ya karba amma kuma asali ba daga wajen sa bane kamar ya amfani da an din ko ya amfani da anna fulanin amma kuma asali bai ji daga gare shi ba to suka ce koda bai zamani da shi ba ana iya kiran hadisin mudallas a wajen wasu malamai amma wancan kauli na farko yafi shahara domin in sun yi zamani daya zai fi zama mudallas din saboda zamanin da suka yi daya din hadisin a matsayin cewa a wajen sa yaji kun gane tunda daga cikin malamai akwai wanda suke shardanta inda kun yi zamani daya da mutum to ana karwaito hadisi daga wajen sa inda an yarda da adalcin ka to ana karban hadisin ka kamar Imam Muslim shi Imam Muslim daga cikin sharuɗan sa shine zama kun yi zamani daya daga wanda kace ka ji daga wajen sa ko ka karbo a wajen sa inda kun yi zamani guda da shi ba dole sai an tabbatar da kun taba haduwa ba bukatar sa kawai zama kun yi zamani daya da malamin amma shi Imam Bukhari shine wanda ya sanya sharadin lalle sai an tabbatar da kun taba haduwa a wajen Bukhari sai in an tabbatar da cewa kun taba haduwa sannan in kai riwaya daga wajen sa sai ya karbi riwayar ka yasa ta cikin sahihin sa amma shi Muslim yace a zama in kun yi zamani daya ma kawai ya wadatar shi yasa riwayar Bukhari ta fita Muslim karfi yasa riwayar Bukhari ta fita Muslim karfi to kaga tunda sun yi zamani daya in yace ya ruwaito daga gare shi alhali ba a wajen sa yaji ba ya share malamin da yaji daga wajen sa kaga wannan shine tadlisi amma in ba su yi zamani daya ba kaga wannan kowa ya san hadisin munqati ne ana ji ya ruwaito daga wajen wani amma wannan nan ba su yi zamani daya ba to wannan ba a ce masa tadlisi sai dai a kira sunan hadisin munqati hadisin isnadin sa ya tsinke tunda yayi ruwaya daga wanda ba su yi zamani daya da shi ba kun gane shi yasa ibn abdul barri yake cewa in muka tafi akan wannan ta'arifi na biyu cewa duk wanda ka karbo karwaito hadisi daga wajen sa koda baka yi zamani daya da shi ba indai ka ruwaito shi da siga ta kamar kaji kamar an ko anna kamar daga wajen sa ka ruwaito ana kiran wannan tadlisi hadisin a kira shi mudallas yace ai babu malamin da zai tsira duka malaman nan sai an kira su duka malaman nan kenan za su zama wato za su zama mudallisai za mu ce ko da Hausa ya zamu hausantar da kalmar kenan za a zamu za duka zamu mai da su malaman da suke yin tadlisi shi yasa yake cewa wa ala hada fama salima ahadun min at-tadlisi la malikun wala ghayruhu yaji ibn abdul barr yace indai mun tafi akan wannan tarihi na biyu ba wanda zai kubuta daga tadlisi imam malik ma ba zai kubuta ba balantana wannan sa kenan kowa sai ya zama mudallis kowa sai ya zama mudallis dan haka wancan tarihin na farko shine mashhuri ya zama karo to hadisi daga wannan tunda sai imam malik suna yin ruwaya daga wajen wasu imam malik yace an fulani to yi ruwaya daga gare shi yayin salin hadisin ko wani irin wannan ba tare da yaji daga wajen sa ba in ka duba cikin abin nan ko ce balagana ko kaza akwai balagatu malik wanda yake ruwaitowa sannan akwai isnadin da zaka ga malik yace an fulani a halibu sai zamani da shi ba to in haka ne kaga shi ma ya zama mudallis shi yasa malamai suka ce a'a ya zama kun yi zamani ɗaya da shi amma sai ka share malaminka sai ka yi ruwaya daga malaminka to wannan shine asalin tadlisi domin in an gani a ido sai ga isnadin kamar muttasil ne amma kuma akwai inqita'i a boye wanda ba a san da shi ba kenan sai masu kutsawa cikin ilimin hadisi sosai suke iya gano wannan illar to shi yasa ake kira shi da suna ake kiran irin wannan hadisin da suna mudallas kamar misali a ce wani mutum ne sunansa Khalid sai ya ce inna aliyan qala ko an aliyin qala alhali tsakanin Khalid din da Aliyu akwai wani mai suna Muhammad wannan misali ne akwai wani mai suna Muhammad a tsakanin su amma sai ya share Muhammad sai ya ce anna aliyan qala kaza ko an aliyin qala kaza to yanzu kaga ya share Muhammad to wannan shine tadlisi ya share Muhammad amma Aliyin kuma sun yi zamani daya yayi zamani daya da Aliyin kiran in kaji sai kaga kamar daga Aliyin yaji kai tsaye amma ba daga wajen Aliyin ji ba daga wajen me daga wajen Muhammadu yaji hadisin amma akwai dalilin da yasa ya share Muhammadu sai ya ruwaito kai tsaye daga Ali amma sai ya amfani da wani lafazi na an ko anna an gane to wannan shine tadlisi kuma bisa ga hakika in ka kalla shi mai ruwayar hadisin bai kariya ba bai kariya ba abinda ya faɗa gaskiya ne lalle Aliyu ya faɗi wannan hadisi misali lalle Aliyu ya faɗa da yace anna aliyan qala haka ne Aliyu ya faɗa amma shi dai ba daga Aliyu ya ji ba shine matsalan ko kuma an aliyin qala lalle ya ji daga Aliyu lalle Aliyu ya faɗi hadisi daga Ali aka ruwaito hadisin to amma in ka ji sai ka dauka kaman shi ya ji daga Ali alhali ba daga wajensa ya ji ba to kaga bai kariya ba amma inda afili ne ya fito yace haddasani misali inda yayi amfani da kalmar haddasana aliyun ko yace haddasani aliyun yace aliyu ya gaya min alhali ba daga aliyu ji ba anan yayi me yayi ƙarya sai zama hadisin sai ya zama mawdu'i hadisin ya zama mawdu'i ya zama hadisin ƙarya to amma bai yi ƙarya ba cewa an aliyin daga ali hadisin yake ko anna aliyan lallai aliyu yace kaga nan ba ƙarya bai ƙarya ba shi yasa sai hadisin ya zama mudallas ba mawdu'i ba kun gane amma da yace sami'tu aliyan qala kaza naji aliyu yace kaza to yanzu ƙarya yayi tunda bai ji daga ali ba yanzu yayi ƙarya to shikenan hadisin ya zama mawdu'i kaga kenan abinda ya faɗa gaskiya ne bai yi ƙarya ba amma kuma ba daga ali yaji ba ba daga Muhammadu yaji amma ya share Muhammadu to malamai suka ce akwai dalilin da yake sawa masu ruwayar hadisi suna yin irin wannan tadlisin akwai dalilin da yake sa suna yin haka daga cikin dalilan da yake sa marwayacin hadisi yayi tadlisi na farko idan marwayacin hadisin yana son ya boye kansa yana son ya boye kansa dan kar a zarge shi cewa yayi ruwaya daga wani misali kamar idan masu iko sun dakatar da mutum cewa a daina karban hadisi daga wajensa wancan lokaci suna yin irin wannan idan mai mulki yana da matsala da malami to sai ya ce a daina karban hadisi daga wajensa to kai kuma daga wajensa ka karba to in ka ce daga wajensa ka karba za a iya maka hukunci za ka samu matsala da masu iko to sai ka share shi an gane ko sai ka share shi sai ka ambaci malaminsa to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sawa a su yi tadlisi ko kuma ya kasance yana jiwa kansa tsoro in ya ambaci malamin zai iya fadawa cikin wata matsala ko kuma wani sababi mai kama da haka ya kasance ya share malamin saboda ruwayar malamin nashi ba karbabbiya bace, malamin nasa mai rauni ne, ya kasance yana da rauni ta fuskar harda ko yana da karancin addini, to sai ya kirwaya daga gare shi, dan in ya ambace shi zai san hadisin nashi zai samu matsala, za a ci karban hadisin, to sai ya tsallake shi sai ya karbi, sai ya ambaci malamin malamin sa, ko kuma ya kasance shi yafi wanda ya karbi hadisin daga wajen sa martaba, yafi shi girman matsayi, an gane martaban sa sama take da ta wanda yaji hadisin a wajen sa, kamar da zama almajirin sa ne yaji hadisin daga wajen almajirin sa, to zai bai son ya dawo kasa ya ce yayi ruwaya daga almajirin sa, to sai yayi ruwaya daga malamin almajirin sa, an gane, dan kare mai da kansa baya, akwai masu yi dan wannan dalilin, ko kuma dan wanda yaji hadisin daga wajen sa yaro ne karami, yaro ne karami bai kai shi shekaru ba ko bai kai shi martaba ta ilimi ba, an gane, sai ya ki fadarsa sai ya ambaci malamin sa dan kare mai da kansa baya, dan haka akwai dalilai da yawa da suke sawa a irin wannan tadlisin, baka san ka ambaci malamin saboda wani dalili, ko dalili na siyasa, ko kuma dalili na tsoro kana jiwo kanka tsoron wani abu, ko kuma dalili na kana jin tsoron a ki karban hadisin, ko kuma dalilin kana jin tsoron kamar da kanka baya, kada zamu hadisin daga almajirin ka karo to shi ko wani wanda yake kasa da kai ta fuskar shekaru, ko wasu dalilai irin wannan, dan haka akwai dalilai da yawa wanda ba za ka iya kididdige su ba wanda suke sawa marwayata hadisi su yi irin wannan tadlisin, sai dai tadlisi mafi muni ya kasance malamin da aka share din nan ba karbabbe bane, malami ne wanda ba karbabbe ba, dan haka in ya zo mai ruwayar hadisin sai ya share shi domin hadisin ya zama karbabbe a wajen mutane, ya zama karbabbe a wajen malamai, to wannan shine mafi munin tadlisi, domin akwai hukunce da dama na shari'a da za a gina akan wannan hadisin, to ta iya wa ma hadisin ƙarya ne, ta iya wa hadisin ma na ƙarya ne da yaji daga wajen malamin sa malamin ƙarya yayi, amma kuma gashi ya bayar da shi da wata sifa da zai karbu mutane su karbe shi hannu bibiyo su yi aiki da shi su gina hukunce da dama na shari'a akai, alhali kuma hadisin ƙarya ne, to ka gani sai to wannan shi yake shi yasa wannan nau'i na tadlisi yafi kowanne muni, shine ka share malamin saboda raunin sa ko saboda wata illa irin wannan, to misalin irin wannan hadisin akwai ruwaya wadda aka hakaito daga Aliyu bin Khashram yake cewa wata rana muna wajen Sufyan bin Uyayna, to yana ba mu hadisi sai yace qala az-zuhri yace kaza, Ibn Shahab az-zuhri yace zuhri yace kaza, to da yace qala az-zuhri kaga wannan siga ce ta abun nan, baka gane da shi yaji kai tsaye ko ba shi yaji ba, az-zuhri yace haka, sai almajiran sa suka ce haddasakum az-zuhri, zuhri ne baku hadisin da bakin sa, sai yayi shiru bai ce komai ba, sannan sai ya sake cewa qala az-zuhri zuhri yace, sai dai almajiran suka sake tare shi suka ce sami'tahu min az-zuhri, ka ji shi da kunnanka daga zuhri, da ya ga lalle ba bari shi za su iya wuce ba, sai ce la, yace la wala mimman sami'ahu min az-zuhri, kai ban ma ji shi daga wanda ya ji shi daga zuhuri ba, ba ma daga zuhurin ba, wanda ma ya ji shi daga zuhuri ba a wajen sa naji ba, sai ya ce haddasana Abdurrazzaq bin Hammam kenan, an Ma'mar bin Rashid kenan, an az-zuhri, daga isnadin ya ce haddasana Abdurrazzaq an Ma'mar an az-zuhri, kaga shi daga Abdurrazzaq ya ji, Abdurrazzaq shi kuma shine ya ji daga Ma'mar shine ya ji daga zuhuri, amma da zai so shi bashi ya ba su shi zuwa ga mai qala az-zuhri saboda wasu dalilai wanda ya barwa kansa sani, to wannan kaga shi ake kira tadlisi, tunda duka sun yi lokaci guda da wa'annan malama, dan haka kaga sai yayi zamani da zuhuri, yayi zamani da Ma'mar Abdurrazzaq, amma bai ji daga zuhurin ba, shi yasa dai ce qala az-zuhri, suka tambaye shi sai ce ba daga, bai ma ji daga wanda ya ji daga zuhuri ba, to kaga wannan shine ake kira tadlisul isnad, to irin wannan tadlisin ba a karbar hadisin, duk hadisin da yazo duk hadisin da yake mudallas ne ba a karban sa, koda ku wanda ya ruwaito shi sika ne, kaga Sufyan bin Uyayna sika ne misali, amma koda wanda ya ruwaito hadisin sika ne, in dai ya ruwaito shi da tadlisi to ba a karba, sai idan ya sarraha cewa ya ji da kunnansa, sai idan ya sarraha cewa na ji sami'tu fulanan, to in yace sami'tu an san ba zai ƙarya ba, ko kuma yace amba'ani fulanan, amba'ani fulanun wani shi ya gaya ma, ko akhbarani fulanun, ko yace akhbarana fulanun ya bamu labari, ko yace haddasana, ko sami'tu, ko san haka dai, wata siga ta lalle ya ji tabbas, to annan tunda an san ba zai ƙarya ba, tunda baya cikin makaryata to sai ya karba. Amma in roce shi da an ana an fulanan an fulanin, ko anna fulanan qala kaza, ko qala fulan qala fulanun, duk irin wannan siga ba za a karbi hadisin ba, sai ya roito shi da ya sarraha cewa ya ji sannan a karba. Kun gane? To wannan shine kaso na farko, tadlisul isnad, tadlisi na isnadi, mai ruwaitun hadisin ya share malaminsa a cikin isnadin, sai ya ruwaito daga malamin malaminsa. Nau'i na biyu shine ake kira tadlisul shuyukh, wanda shine ba zai share malamin ba, amma zai ambace shi da wata sifa da ba za a gane shi ba, da ba za a gane shi yanda ya kamata ba. To zuwa ga wannan ne malamin ya yi ishara a baiti na 20, wanda yace wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif. Wathani mana nau'in hadisi na biyu, anan asalinsa wasani ne, akwai ya'un karshe domin ism din maksur ne, an gane manqus ne, ism ne manqus, kana akwai ya'un karshe wasani, to amma sai shari ya'un din saboda larura ta waki, to wasani la yusqituhu, nau'in hadisi na biyu, nau'in hadisi mudallas na biyu shine la yusqituhu, baya kayar da baya share malamin nasa, la yusqituhu, kaga wancan na farko ya share shi gaba daya, amma wannan la yusqituhu bai share shi ba, lakin yasif awsafahu, sai dai zai sifata sifofin malamin, bima bihi la yanarif, da irin sifar da ba a san shi da ita ba, da irin sifofin da ba a san shi da su ba, ya ambace shi da wasu sifofin da ba a san shi da su ba. Nan da yace la yanarif, malaman hadisi sun yi masa gyara, sun yi wa malam gyara ana, suka ce kalmar lafazin yanarif da ya faɗa anan ba larabci bane na fasaha, na an samu lahan na larabci, domin ba a cewa in arafa ko in adama da larabci, ba a faɗar wannan, ba a cewa in arafa, yadda ce arafa, amma ba a cewa in arafa, kun gane? Shi yasa suka ce inda cewa yi wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yattasif, da baitin zai fi dacewa, maimakon yace bima bihi la yanarif sai yace bima bihi la yattasif. Kenan na biyu, hadisi na biyu, nau'in mudallas na biyu shine baya share malaminsa, amma zai sifata shi da sifofin da ba a sifata shi da su, wanda ba a saba sifata shi da su ba. To duk da a cikin wannan ma za a dan samu matsaloli aibubbuka wajen kafiya, to amma ita indai waƙe nazmi ne, manzuma ne ko nazmi ne, to ana kawar da kai akan wasu abubuwa haka na kafiya da sauransu, ana dan kawar da kai akan wasu abubuwa, kun gane? Sabani in waƙe ne mutum zai yi wanda ba nazmi ba, shi nazmi in abin wato mutum ya tsara wani waƙe na wanda zai fitar da wani ilimi a ciki, ko ilimin fiqhu, kaga samu kamar mai misbahus salik, kaga littafi ne na mazhabul malikiyya, amma da waki aka yi shi, kun gane? An waka shi ne da waki, kamar alfiya ta ibni malik, kaga lugha ce amma sai aka yi ta cikin waki, to shi ma kamar wannan ilimin hadisi ne amma sai aka kawo shi cikin waki, to da yake waki ne, da haka dole zaka tsara abun ta yadda zaka bayar da wani ilimi sannan cin waƙe, to akwai wahala, to shi yasa sai ake kawar da kai akan wasu abubuwa. Shi yasa idda cewa ibn mabihi la yattasif zai fi dacewa akan la yanarif, wanda duka dai ma'anansu ɗaya ne. Kenan nau'in hadisi mudallas na biyu, shine mutumin da ba zai ambaci malamin sa ba, zai ambaci malamin ba zai share shi ba, amma sai ya ambace shi da wani sunan da ba nashi ba, an gane, wani suna wanda ba nashi ba, ko kuma ya lakabta masa wani lakabi wanda ba a san shi da shi ba, ko ya kira shi da wata alkunyar da ba a saba kiran shi da ita ba. Misali, alkunyar da aka san shi da ita ta asali shine Abu Muhammad, misali, ko Abu Khalid, yana da ɗiya biyu, Muhammad da Khalid, amma an fi sanin sa da Abu Khalid. To shi da yazo yaga in yace Abu Khalid za a gane wane ne, sai yace Abu Muhammad. Kaga Muhammad din da ya dansa ne, da yace Abu Muhammad bai ƙarya ba, tunda yana da ɗa Muhammad, ana iya masa alkunya da Abu Muhammad, amma ba ita ta shahara ba. Abinda aka saba ji shine me Abu Khalid, wannan misali ne nake bada. To kaga sai ya ambace shi da alkunyar da ba a saba jin shi da ita ba, ko ya masa wani lakabin da bai shahara ba, ba a san shi da shi ba, bai shahara ba. To kaga wanda zai bi isnadin hadisin zai yi wahalan gane wannan wane ne, sai sha wahala wajen gane wannan wane ne, ko kuma ya sifata shi da wata sifa amma, sifata shi da wata sifa amma, ce wani makoci na, kaga yana da makota da yawa, wani makoci na ne ya bani hadisi, ko ce haddasani man jalasa littahdis, wanda ya zauna dan ya bada hadisi shi ya bani hadisi, haka ba za a gane ba. Ko ce haddasani man anfahu baina ainihi, wanda hancin sa tsakanin idanuwan sa suke shi ya gaya mu. To wane ne hancin sa ba a tsakanin idanuwan sa suke ba? To duka wannan sifa ce ta tadlisi, kaga ya bai share malamin ba, amma ya ambace shi da wata sifa wadda ba a gane shi yadda ya kamata da ita. To dalilin da yake janyo shi ma rawi yayi irin wannan tadlisin shine irin dalilan da suka gabata a baya, ko dalili na siyasa, ko ya ji wa kansa tsoron wani abu, ko ya ji tsoron a kikarban hadisin, yana jin tsoron in ya ambaci malamin ba za a, ya faɗi malamin da sifar da aka san shi karara za a gano wane ne, sannan ba za a karbi hadisin ba. To sai ya ainihin yi wannan irin wannan tadlisin. Haka akwai sabubba irin waɗannan da yawa wanda muka ambata a baya da ire-irensu wanda suke janyo shi ma wannan irin tadlisin a yi shi. To misalin irin wannan tadlisin akwai fadar wani malami ana kiransa Abubakar bin Mujahid. Abubakar bin Mujahid yana cewa da yazo ruwaya daga Abdullah bin Abi Daud, sai yace حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله عبد الله دان gidan baban Abdullahi shi labarin hadisi yana nufin Abdullahi dan Abu Daud as-Sijistani Abdullahi dan Abi Daud. To kaga maimako yace haddathana Abdullahi bin Abi Daud, to akwai da dalilin bai san ya faɗi haka, sai yace Abdullahi bin Abi Abdullah. An gane. To kaga shi Abu Daud din shine Abi Abdullah din ai, amma bai ce bin Abi Abdullah, bai ce bin Abi Daud ba, sai ce bin Abi Abdullah. To kaga shi ma wannan tallisi ne, Abi Abdullah da ya ambata, ya ambaci Abu Daud da shi ba shi ya shahara ba, shi ya fi shahara ne da Abu Daud, abinda ya fi shahara da shi kin, amma shi sai kira shi da Abu Abdullah, kaga wannan bai shahara da shi ba. To kaga shi ma wannan shi, to shine irin nau'in wannan tadlisin, ka ambaci malami da wata sifar da bai shahara da ita ba, ko ba a san shi da ita ba. To shi ma irin wannan nau'in hadisin kamar wanda ya gabata ne ba a karban sa, in ka irin wannan nau'in hadisin ba karbabbe bane, sai idan mutum ya sifata malamin da sifar da za a gane shi da ita. To idan aka duba aka karbabbe ne, to sai a karbi hadisin. Daka ba za a karbi hadisin ba sai lokacin da marwayicin ya ambaci malamin da sifa cikakkiya, abai yace wani makoci na ne ya gaya mu, to a ba za mu yadda ba, sai ka gaya mana wane ne makocin naka. Wani ne da ya zauna zai bada hadisi, shi na bani hadisin, wanda ya zauna dan ya bada hadisi, to ai ba mu gane wane ne ba. Daka gaya mana wane ne, wanda hancin sa tsakanin idanuwan sa suke shi ne ya gaya mun hadisin, wace eh mun gane, amma wane ne faɗa mana shi da sifar da za mu gane, kowa hancinsa tsakanin idanuwansa suke. Za ka iya ce to wane ne ya faɗe shi da sifar da za a gane, to sai a kalli wane, in karɓaɓɓe ne sai a karɓa, in ba karɓaɓɓe ba ne kuma sai a maida. amma in dai har bai ambaci malamin da sifar da za a gane shi ba to hadisin ba za a karbe shi ba da ya zama me ya zama mudallas to wannan shine nau'i na biyu to akwai nau'i na uku wanda muka yi ishara zuwa gare shi wanda shine ake kira tadlisu taswiya tadlisu taswiya yanda sifar sa take shi kuma kayo ruwaya daga malami da'ifi wanda yake tsakanin malamai guda biyu sika amintattu wanda wato tsakanin malamai guda biyu amintattu mu dauka kayo ruwaya daga lambar 1 lambar 1 ta waya daga lambar 2 lambar 2 ta yi ruwaya daga lambar 3 an gane to amma wace ce tsakiya lambar 2 to lambar 2 da'ifi da'ifi yace mai ruwayar hadisin da'ifi ne an gane to da kazo kai ruwaya daga lambar 1 to sai ka tsallake lambar 2 sai ka ruwaya daga lambar 3 amma da lambar 1 da lambar 3 duka sun yi zamani daya kaga ba kai kai zamani da su ba ba irin na farko wanda muka faɗa ba amma su malaman ne suke zamani daya to amma shi wannan ya ruwaito daga mai rauni shi ko mai raunin daga amintacce to da kazo sai kaga in ka ambaci mai amintaccen nan ka hada da mai rauni ka ambaci amintacce hadisin ya samu matsala to sai ka share mai raunin sai ka ambaci amintacce daga amintacce kaga sai isnadin ya miƙe shine tasawiya din kenan ka daidaita isnadin hadisin duka ya zama sika shi yasa aka kira shi da sunan isnadin tasawiya wance mai raunin ka goge shi to hadisin shi ma ya zama me ya zama mudallas ka share rawi mai rauni a tsakankanin wato marwaita masu in amintattu ka share rawi mai rauni daga tsakankanin marwaita amintattu da in ka fadi mai raunin hadisi ya samu matsala to sai ka share yanzu ka daidaita isnadin kaga duk ya zama sika kado ai wani sika ne wani ma sika ne wani ma sika ne a hadisi ya karbu kaga in ba ka yi dogon bincike yanzu ba za ka gano tsakanin wani da wani akwai wani rawi mai rauni ba sai malamai masu bin kwakwafi suke binciko irin wannan to shi ma irin wannan ana kiran sa tadlisi to akwai tadlisul qati'i a gurguje ina lokaci yana tafiya akwai tadlisul qati'i wanda shi kuma mutum in yazo sai ya share sai ya share adatul ruwaya akwai lafazin da ake ruwaya da shi kamar yanzu haddasana ko sami'tu an gane ko an fulanin ko qala fulanun qala fulanun ko anna fulanan qala misali dai dukkan adawat ne na ruwaya to in ka zo kai sai ka share adatul ruwaya sai ka ambaci malamin kawai ba tare da ka ce haddasana ba tare da ka ce an fulanin ba tare da ka ce kaza ba kai amfani da qala ba kai amfani da haddasana ba kai amfani da an ba kai amfani da anna ba ka duka ka share adatul ruwaya to shi wannan ana kiransa isnadul qati'i kawai sai mutum ya ambaci malami ba tare da ya amfani da naji ko ya ce ko daggawa ne ko an fulan ba duk bai faɗi wannan ba Ibn Hajar ya kawo misali irin wannan tadlisin da abinda wani da ake kira Ibn Adi ya ruwaito da wasunsa daga wani malami da ake kiransa Ma'amar bin Ubaid at-Tanafisi shi yanda yake cewa in yazo rawayar hadisi sai ya ce haddasana sai yayi shiru a zuciyarsa sai yayi niyyar tsinke isnadin in yayi niyyar yanke isnadin sai ya ce Hisham bin Urwa an abihi an Aisha kaga ya ce haddasana din amma bai jingina ta kai tsaye zuwa ga Hisham ba bai ce haddasana Hisham ba domin tsakaninsa da Hisham akwai wasu wanda ya share daka ba zai ce haddasana Hisham ba sai ya ce haddasana sai ya yi shiru a zuciyarsa sai ya kulla niyyar tsinki isnadin kun gane kaga bai dai ƙarya ba to da yayi shiru haddasana Hisham bin Urwa an abihi an Aisha an gane to wannan shirun da yayi kaga ba inda za a yi kace ya jingina wa Hisham hadisin kai tsaye ba inda za a yi kace daga Hisham yaji kuma ba za ka gano ba daga Hisham yaji ba tunda haddasana din za ta sa maka wahamin daga Hisham yaji wannan shirun da yayi kuma ita za ta hana a ƙaryata shi a tace masa bakalci tunda yayi shiru a zuciyarsa yayi niyyar yanke isnadin kun gane to shi ma wannan tadlisi ne ana kiransa tadlisul qati bayan sa akwai tadlisul atfi wanda shine kai adafin malaminka kai adafin wani malami naka akan malaminka da kaji daga gare shi kada da malamai guda biyu malamanka biyu ne wanda ka ruwaito hadisin kai malamanka biyu ne to sai kai ruwayar hadisi daga daya daga cikin biyu to watakila wanda kai ruwayan daga wajen sa yana da wata illa to in ka zo sai ka ce haddasana fulanun wa fulanu sai ka hada da wancan nabiyu alhali wancan nabiyu baka ji daga wajen sa ba malame ne biyu hadisin daga wajen daya daga wajen malami daya kaji shi cikin biyu to in ka zo sai ka in ka ambaci malamin sai kai atafin wancan nabiyu akan sa yanzu koda wannan an ga yana da illa wancan nabiyin da kai adafin sa shi zai sa a karbi hadisi amma shi wancan nabiyin baka ji daga wajen sa ba a wajen wannan kaji amma sai kai adafin wancan tare da wannan misali kana da malamai guda biyu sunansa Khalid ɗaya sunansa Khalid ɗaya sunansa Muhammad to sai kai ruwayar hadisin daga Khalid Khalid wata kila yana da wata illa daga zo ka ce haddasana Khalidun sai ka ce wa Muhammadun shi ba Muhammadun kuma malamin ka ne amma shi baka ji a wajen sa ba amma ka hada shi da Khalid to in an ji kaga sai ya kara masa karfi sai a ce to ai an karbi hadisin ko da shi Khalid yana da matsala ai Muhammad ma shi bai da matsala shikenan sai a karbi hadisin alhali kuma shi Khalid baka ji Muhammad din baka ji a wajen sa ba to wannan ana kiransa tadlisul me ana kiransa tadlisul atfi tadlisi wajna atfi to kaga wannan shine abin da malamai suka ambata game da tadlisi duk da wasu malamai suna cewa irin su Imam al-Baqai yana cewa gaskiyar magana nau'in tadlisi biyu ne kawai yace nau'i biyu ne tadlisul isnad da kuma tadlisul shuyukh yace shi tadlisul qat'i da tadlisul atfi tunda yana da alaka da isnadi duka zai shiga cikin tadlisul isnad yace shi kuma tadlisul taswiya yana shiga cikin dukkanin biyu yana shiga cikin tadlisul isnad idan tadlisin cikin isnadi ne aka yi shi kuma zai iya shiga cikin tadlisul ashyukh haka shi cai kawai biyu ne kamar yadda malam ya faɗa ya ce wa ma ata mudallasan nau'ani to ya goyi bayan malam yana ganin ai nau'in tadlisi biyu ne kawai amma dai bisa ga magana ma hakikanin magana malamai sun kasa shi kusan gida biyar amma abin da yafi shahara kashi uku suke kasa shi suna sa taswiya sai su hada da waɗancan biyu kenan sai ya zama akwai tadlisul isnad tadlisul shuyukh tadlisul taswiya wanda dai su ne aka fi bawa karfi amma waɗancan biyun su ma wasu malaman hadisi suna ambata su to abinda zamu rufe da shi ina ga lokaci yana tafiya meye hukuncin tadlisi kuma meye hukuncin sa shine abin tambaya meye hukuncin tadlisi ya halatta ko kuma haramun ne to hukuncin sa a wajen malaman hadisi akwai wanda suke cewa makruhi ne jiddan tadlisi makruhi ne jiddan suka tsaya daga nan dan suna ganin akwai mayan malamai wanda sun yi wannan tadlisin aka cewa haramun ne kamar suna jin akwai nauyi su ce haramun ne duba da wasu manyan malamai wanda an san su kuma sun yi wannan tadlisin shi yasa sai suka tsayar da shi a makruhi jiddan amma wasu sun kausasa harshe sun kai makura wajen zargin tadlisi irin su Shu'ba bin al-Hajjaj shi kamar yadda Imam Shafi'i ya rawaito daga gare shi shi yana cewa at-tadlisu akul kadhibi yace tadlisi dan uwan ƙarya ne tadlisi dan uwan ƙarya ne har ma yana cewa yayi zina yafi masa sauki akan yayi tadlisi to kaga shi abu ya tsananta ki yayi zina yafi masa akan yayi tadlisi to ai zina haramun ce kuma ya fifita tadlisi akan ta wajen laifi kaga shi ya kai makura shi yasa Ibn Salah yake cewa wannan magana da Shu'ba ya faɗa ne dan ya kai makura wajen nuna munin tadlisi amma ba wai dan yana nuna zina abin ya dan yi bayani akan wannan shi yasa kaga cikin malamai akwai wanda sun kausasa harshe game da tadlisi amma in ka koma asali al-aslu fihi annahu haram asali a cikin abin da ya shafi tadlisi haramun ne domin al-ghishu ne annabi kuma yana cewa man ghashana fa laysa minna an gane man ghashana fa hadisin muslim kitabul iman babin fadin manzo Allah da yace man ghashana fa laysa minna to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce man ghashshana falesa minna a cikin harkar kasuwanci a cikin harkar kasuwanci ce man ghashshana falesa minna to ina ga wanda ya alghushu a wajen jingina wa manzon Allah hadisi a ga yafi tsanani yafi cancan alghushin ma tsanani to wancan a cikin kasuwanci mutum ne wani ne yake sai da kayan abinci sun jike da ruwan sama amma sai ya doro abinci busasshe daga sama can kasa buhun a jike yake annabi da yazo ya tona sai ya sa hannunsa sai ya ji hannunsa a jike ya tambaye shi ya akai haka yayin manzo Allah bayani sai ya ce man ghashana falesa minna duk wanda ya mana alghishu to baya tare da mu to wanda ya alghishu a kasuwanci an kausa manzo Allah ya ga masa haka to ina ga wanda ya alghishu a cikin hadisi abinda ya shafi hadisi amma duk da haka malamai suna cewa an samu da yawa daga cikin tabi'ai da wasu daga cikin tabi'ut tabi'ina sun yi tadlisi saboda wasu manufofi masu kyau wasu manufofi masu kyau ba wai da niyyar munana wa sunnar manzon Allah ba ba da niyyar munana wa mutane ba amma sun yi wannan tadlisin saboda wasu manufofi masu kyau amma duk da haka wannan ba zai fishe su ba ta yadda za a ce abinda suka yi abu ne mai kyau lallai wani ijtihadi ne suka yi tunda kana ganin in ka faɗi malamin wataƙila mahukunta za su yi maka za su tuhume ka in ka faɗi malamin za ka iya samun matsala da masu iko kuma hadisin mutane suna da buƙatarsa to sai ka yi ijtihadi ka ce to bari ka yi tadlisi bari ka share malamin kawai mutane su yi aiki da hadisin tunda ka tabbata hadisin karɓaɓɓe ne an gane to ga wannan manufa ce mai kyau amma duk da haka wannan baya abin nan ba zai fishe su ba ijtihadi ne wanda aka gina shi akan kuskure shi yasa wasu malamai suna cewa shi mai ijtihadi in yayi ijtihadin sai yana da lada daya to haka amma kuskuren da suka yi lalle tabbas kuskure ne inda za su fito su faɗi abin yanda yake da shi ne abin da yafi dacewa shi yasa malamai suke cewa haramcin tadlisi yakan saba da sabawar dalilin da yasa aka yi tadlisi idan dalilin da yasa aka yi tadlisin yana da alaka da raunin malaminka sai kake ruwaya daga gare shi sai kai share shi kaga wannan haramun ne amma idan tadlisi yana da alaka da wani abu wanda ba wannan ba kamar kana jin tsoron masu iko kar su tuhume ka ko kuma saboda marwayacin yaro ne gare ka ko almajirinka da ko wani dalili irin wannan to sai tadlisin ya zama makruhi jiddan haka malamin suka kasa sai zama makruhi jiddan amma in har dalilin tadlisi yana da alaka da raunin malamin ka share shi dan rauninsa ko dan makareci ne ko karancin addininsa to wannan ya zama haramu to haka malamai suka karkasa abun lokaci ya tafi da aka nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah